sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Harandar da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Kwanaki kadan kamun rantsar da sabon shugaban kasar Amurka, masu bashi shawara sun ce yana buƙatar lokaci. Ko akan mene? Alƙalin ma nan Amurka na ƙara bayyana ɗaruruwan mutane na rasa ayyukan yi, ko akan wani dalili? Su kuwa kamfanonin Pfizer da BioNTech sun ce za su wadatar da Amurka da allurar rigakafin corona.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wani ɗan Najeriya ya maka shugaba Muhammadu Buhari a kotu. Ko me ya zafi haka?
Domin ta tabbatar da cewa ta sauka daga kan mulki kuma ta biya diyan rayuka da property, ma'ana da dukiyoyin da aka yi asara a Najeriya, especially arewacin Najeriya.
Haka kuma za a ji cewa a daidai lokacin da ake tafiye-tafiye da shirin bikin Kirsimeti, rundunar tsaron fararen kaya ta civil defense ta shirya baiwa matafiya tsaro.
Ban masalan da direbobin mu suka fuskanta akan hanya shine rashin tsaro akan hanya. Wallahi yanzu musamman a fa'in ka tashi tsakanin Maiduguri da Manguno kafin ka je.
A jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da ya rage ƴan kwanaki a babban zabe, ana fuskantar yaduwar labaran ƙarya ta kafofin sada zumunta. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin domin iyali, wanda Alheri Grace Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatan kun waye gari lafiya. A daidai lokacin da ya rage makonni a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasar Amurka a ranar 20 ga watan Janairu, manyan masu bashi shawara sun ce suna buƙatar lokaci don su warware wasu tsare-tsare da gwamnatin nan ta Donald Trump ta shimfiɗa, musamman akan harkar da ta shafi baki da tsaron bakin iyakoki. A wata ganawa da jaridar EFE, ɗaya daga cikin muƙarraban Joe Biden, Susan Rice, wadda za ta jagoranci harkokin cikin gida, da Jack Sullivan, shi kuwa mai ba da shawara ɓangaren tsaron cikin gida, sun ce shirin takaita shigowar baki ƙasar da gwamnatin Trump ta kafa zai ɗauke su lokaci kamun su iya kawar da dokar. Amma za mu iya ɗaukar wasu matakai don canza wasu dokoki nan take, sauran kuwa za su ɗauke mu lokaci. Kana yanayin da ake da shi a bakin iyakoki zai ɗauki lokaci mu magance su, don kuwa sun yi ɓarna mai yawa a cikin shekarun su huɗu. Amma mun ƙuduri aniyar gyara mu komai zama, a cewar Rice. A lokacin da yake magana da manema labarai ranar Talata a gidansa da ke Delaware, Joe Biden cewa yayi yanzu haka har ya gana da shugaban kasar Mexico Manuela Lopez Obrador akan baki da wasu kasashen kudancin Amurka. Ya ɗau alkawalin samar da tsari da zai mutunta bil'adama, amma yana tsammanin wannan aikin zai ɗauke shi nan da kimanin watanni shida kamun ya iya cimma burinsa. A makon da ya gabata, kimanin Amurkawa 803 suka shigar da takardunsu na neman tallafin gwamnati da ake baiwa marasa aikin yi. Wannan shine lokaci mafi yawan marasa aikin yi a tarihi. Don ko a makon da ya wuce, an samu mutane 89,000 da suka rubuta. Ma'aikatar ayyuka a jiya Laraba ta ruwaito cewar annobar coronavirus na cikin watanninta na tara, wanda ta ƙara samar da rashin aikin yi a ƙasar. Kusan mutane miliyan 10 cikin miliyan 22 da suka rasa ayyukansu har yanzu ba su da aikin yi a Amurka. Kimanin kashi 6.7 cikin 100 kenan a watan Nuwamba, wanda masana ke cewar waɗannan alƙalimman za su ci gaba da hauhawa cikin watanni masu zuwa. Ɗaukar ma'aikata tun daga watan Nuwamba ya tsaya a cikin watanni 5 a jere. Kamfanoni kuwa suna kin ɗaukar mutane aikin yi. Alƙalimman 'yan makonnin nan da suka gabata ana nuni da cewar akwai mutane miliyan 6.9 da suka rasa ayyuka a watan Maris tun farkon corona. Amma wannan shine abu da aka dade ba a gani ba tun a shekarun 1960. Masu sauraro kada dai ku manta labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kamfanin Pfizer da BioNTech a ranar Laraba sun sanar da cewar za su ƙara wadatar da Amurka da allurar rigakafin corona har miliyan 100 ganin yadda annobar ke ƙara yaduwa a ƙasar. Kamfanonin dai sun ce nan da zuwa ƙarshen watan Yuli suke fatar kammala wadatar da ƙasar da allurar rigakafin ta corona. Wanda yarjejeniyar su da gwamnatin tarayya shine su hada maganin har na dala Amurka biliyan 2 samar da ƙarin allurar nan da zuwa tsakiyar shekarar 2021 zai taimaka iya samun saukin annobar a cewar sakataren harkokin lafiya Alex Azar a wata sanarwa. Wannan ƙarin sayan maganin zai ƙara baiwa Amurkawa ƙwarin gwiwar cewar za a samar da allurar ga duk Amurkawa da ke buƙatar ta nan da zuwa ƙarshen watan Yuni na 2021. A ranar 11 ga watan Disamba ne hukumar tantance abinci da magunguna ta amince da gwajin maganin na Pfizer da BioNTech don samar da maganin cikin gaggawa da gwamnatin tarayya ta fara siya na adadin mutum miliyan 100. Yarjejeniyar da aka sanar a ranar Laraba ta fayyace cewar kamfanonin za su samar da allurar da ta kai miliyan 70 nan da zuwa ranar 30 ga watan Yuni, wanda kuma sauran miliyan 30 kuwa a yarjejeniyar za a gabatar da su zuwa ranar 31 ga watan Yuli. Gwamnati kuma a shirye take ta siya allurar da ta kai miliyan 400.
In an jima kaɗan Yusuf zai sake dawowa da labarai. Kafin nan, tsohon ɗan takarar gwamna a jam'iyyar AAC African Action Congress a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Awal Uba, wanda aka fi sani da AA Uba, ya maka shugaba Muhammadu Buhari a kotu saboda ci gaba da rike shugabannin tsaron ƙasar duk da cewa sun gaza shawo kan matsalar tsaro da ke addaba ƙasar. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Madina Dauda ta hado mana.
Alhaji Awal A Uba ya shigar da ƙarar a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja, inda ya riki kotu da ta umarci shugaba Buhari da ya sauka daga kan kujerar mulki da shi da dukkan shugabannin hukumomin tsaron ƙasar baki daya. A Uba ya ce ya dauki matakin ne a madadin shiyar arewa waɗanda ke fama da rashin tsaro tun tsawon shekarun da shugaba Buhari yake kan mulki.
Ba mu da buri illa mu ga cewa duk mutumin da ya asara arewacin Najeriya ta bangaren property gwamnatin tarayya ta biya shi hakkinsa, ma'ana ta biya shi jiya na wannan asaran da ya sakamakon rashin tsaro a ƙasar nan, da kuma mutanen da suka rasa rayukansu a arewacin Najeriya. Gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa ta biya su wa'innan diyan wa'inda suka rasa rayukansu a biya iyalansu diyan gawawwakin. Shine aikin gwamnati. Shi yasa ni na garzaya kotu na kai ƙaran gwamnatin tarayya domin ta tabbatar da cewa ta sauka daga kan mulki kuma ta biya diyan rayuka da property, ma'ana da dukiyoyin da aka yi asara a Najeriya, especially arewacin Najeriya.
Shi ma dai cikin shugabannin kungiyar muryar talaka Sale Bakuru Sabon Fegi ya ce shi bai amince da kiran shugaba Buhari ya sauka ba, amma yana so a canja shugabannin hukumomin tsaro.
Abinda dukkan mu talakawan Najeriya muka fi zuba ido shine akan harkar tsaro, a sauke shugabannin tsaro a canja wayansu. Ta haka ne muke ganin cewa za a samu canji a bangaren tsaro, duba da cewa waɗannan mutanen da suke kai a yanzu sun dauki lokaci, wanda kuma akwai wasu wanda suna jiran su waɗannan mutanen su gusa su ma su matsa gaba saboda ci gaban aiki. To idan aka yi haka, muna ganin cewa shi kansa shugaban ƙasa zai samu yabo daga gurin al'ummar da yake shugabanta, ganin cewa yanzu kowa yana ganin laifinsa.
Shi kuwa ƙwararre a fannin shari'a Barista Abdulkadir Alhaji Sani ya ce shigar da ƙara akan wani abu da ya shige wa dan kasa duhu hurumin sa ne.
Dan kasa yana da ƴancin ya kai shugaban kasa tsara, ma'ana idan a fahimtarsa yana ganin cewa ban kasa yayi ko karan tsaye haka ko kuma ya karya dokoki na ƙasa akan abubuwan da bai dace a ce yayi ba kuma yayi wanda doka ta sanade shi. Abin da nake so ki fahimta anan, kundin tsarin mulki ya baba shugaban ƙasa kariya akan wasu irin ƙararraki, alal misali kaman abinda za a ce wai ko shugaban ƙasa yayi na laifi, kar ya zama an dauki hankalin shugaban ƙasa da ya iya.
Agai da Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Kai su biya dawo da labarai.
Afghanistan sun ce wani mutum dauke da bindiga ya hallaka shugaban hukumar zabe mai zaman kanta a Kabul. Wannan shine harin ta'addanci na baya-bayan nan da aka kai kan fitattun fararen hula, amma babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Mutane da dama suka mutu a har-haren da aka kai musamman a babban birnin Afghanistan. Wadanda harin ya shafa sun hada da masu rajin kare haƙƙin bil'adama, 'yan jarida, 'yan siyasa da jami'an gwamnati. 'Yan sanda sun ce wani da ba tantance ba dauke da bindiga ya bude wuta a motar da ke dauke da shugaban hukumar tabbatar da zabe na gaskiya da adalci, Muhammad Yusuf Rashid. A lokacin da yake kan hanyar sata zuwa ofis, harin dai ya raunata direban shi. A wani wuri kuwa a birnin Kabul, 'yan sanda sun ce bom ya tashi a wata motar 'yan sanda, inda jami'in 'yan sanda ɗaya ya mutu, wasu biyu kuwa suka jikkata. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Afghanistan ya yi Allah wadai da kashe Rashid da ma wasu har-hare akan wasu mutanen kirki. Kana da neman mahukunta su hukunta duk wanda aka samu da aikata wannan mummunan aikin. A ƙarshe kuma afuwa da shugaban ƙasa yayi akan wasu mutum hudu da aka yanke wa hukunci waɗanda suka kashe fararen hula fiye da dozin a Iraki. Ya harzuka fararen hula da wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama a Irakin. Mutanen dai sun yi harbi a cikin birnin Baghdad cikin bainar jama'a a watan Satumbar 2007. Lamarin da ya jawo hankalin kasashen duniya, wanda hakan ya sa ake kallon Amurka da wannan laifin lokacin yaƙi a ƙasar ta Iraki. An dai kwashe shekaru ana shari'a a kan laifin a birnin Washington, amma shekaran jiya talata bayan sanarwar da shugaban ƙasa ya bayar na yi wa waɗanda ake tuhuma ahuwa, ya sa komai game da shari'ar ya koma baya. Wannan shine abu da masu rajin kare haƙƙin bil'adama da 'yan ƙasar ta Iraki suka kira rashin adalci na ƙin ƙarawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A daidai lokacin da babban zabe a jamhuriyar Nijar ke karatowa, labaran ƙarya marasa tushe na ci gaba da mamaye kafofin sada zumunta a ƙasar. Kuma wakilin Haruna Mambako ya duba mana wannan matsala.
Ana gabar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa zagaye na farko da ma na 'yan majalisun dokoki na ƙasa a ranar Lahadi mai zuwa 27 ga watan Disamba idan Allahu ya kai mu a jamhuriyar Nijar. Zantuttukan ƙarya ko na ƙamzon kurege da ake tsoron su kawo rudani da ma haddasa shigil ga zaben ne ake huskanta a wannan lokaci. Kasancewa eni ake yi a jamhuriyar ta Nijar a wannan lokacin na yaƙin neman zaɓe, in ka ji wannan zance a kawoyin internet na sadarwa kuma 'yan anjuma kaji sabanin haka a yanar gizo. Abdulaziz Musa wani ne mai nazarin harkokin yau da kullum a jamhuriyar ta Nijar kuma memba ne na kungiyoyin fara hula.
Yau internet ya sa labari ba sai ka biya manyan kuɗi ko ka kai dogon bincike kana samu su a karo zuci su. Babban matsalar da akwai ƙarya ta yi wace, ƙarya ta yi wace, yawan ƙarya kan domin ina iya tashi da sai in yi montage. Amma na ke montage ina yin hada waɗansu hotuna na ƙarfin da akwai application da yawa disaster. Misali yau ni ina nan kona ma sai a gani ina Amerika, ina tare da shugaban ƙasa Amerika. Matsalar da ce balle yanzu an shiga fannin siyasa.
Batutuwan na yanar gizo ko social media na kasancewa a jamhuriyar Nijar tamkar konewar gujjar biri a gona irin wannan lokacin na shirin tunkarar zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a Nijar din. Waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun koka da batutuwan abubuwan kamzon kurege da ke yawo a social media waɗanda ke tayar da hankali a lokacin zabe.
Murmusa matsayina dai na dan kasa irin wannan abubuwa na adaka turuwa ga salulin ne gaskiya irin shi ka kawo wa tsabani inda son muna wannan abu ma a tsaye da shi har bayan zabe gara mu gani saboda waɗannan abubuwa suna ka cikas sai a ce wani kazana a girgiro ma wani sheri wanda ba shi ba
sunan fasa atlantic gaskiya ne zo sai so abu da wanda yake yana muhimmanci amma mutane sun kamar da shi abin yau da ran mazali da shi inda gaskiya yanzu ya daya dan da aka bi su gare shi mahiwanci da duka siyasa duk kariya ce guda guda cikin kashi uku rike ake samun kashi guda wanda Allah kwarai
da zo sosio a yanzu zancen siyasa da ake ciki saman sosio za ka tarra za su dawo su tsina cikin kasan wanda shi yanzu abubuwan da ake ciki siyasa saman sosio gaskiya abubuwan sai dai mutum matasan su daina gaskiya
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman Bako idan muka koma Najeriya hukumar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense ta shirye wani haɗin gwiwa tsakanin jami'an ƴan sanda don tallafa mabiya addinin Kirista wajen gudanar da bukukuwan Kirsimeti ba tare da samun wani tashin hankali ba daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu
hukumar bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice ta shirya haɗin gwiwa tsakanin su da jami'an ƴan sanda don tallafa mabiya addinin Kirista wajen gudanar da bukukuwan Kirsimeti lafiya kalau ba tare da samun wani tashin-tashina ba rundunar ta ce yanzu zaka tana da ma'aikata fiye da 300,000 da ta zuba a dukkanin faɗin jihar Borno da kuma za su sa ido game da yadda za a gudanar da waɗannan bukukuwan Kirsimeti shugaban hukumar na ƙasa Alhaji Abdullahi Gana Muhammad ya ce yanzu hakan suna da kuma wasu ma'aikata da su horar da su don taimaka wa manoma da ake kira agro rangers da yanzu hakan za su dinga baiwa manoma tsaro a dukkanin wuraren da suke don tabbatar da cewa manoman sun gudanar da harkokin nomansu ba tare da wani fargaba ba shugaban ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya kawo ziyarar kwanaki biyu a garin Maiduguri
muna taimakawa kwai da gaske amma kai aiki muke bukata muna bukata kai aiki mu insha Allah kuma kasan kama kai aikin nan zamu samu zamu yi ba ne makarin bindigoyi ba ne motoci mun bude wani sabon fanni wanda yake zai ba makiyaya da kuma manoma tsaro shi ake agro rangers kaga shi gwamnan nan ya taimaka mana ya ba mu ruci 20 kuma yana kula da agro rangers nan a wuraren nan yanzu kowane safi sai mun bi manoma zuwa gona kafi shida da safi duk wani kafi shida da yamma da rusu gidajen su
kuma tambayi Alhaji Ahmadu Musa sakataren kungiyar da ake kira NURTW ko wani irin matsaloli ne direbobin nasu suke fuskanta irin wannan lokaci
ban masalan da direbobin mu suka fuskanta akan hanya shine rashin tsaro akan hanya wallahi yanzu musamman a fa'in ka tashi tsakanin Maiduguri da Mangono kafin ka je kosam kamar yadda nake gani za a fita a tara direbobi za ka ga wani za a tare a dauka direba da mota duka a shiga jeji haka hanyar Maiduguri to dama turuma kwanaki irin wannan ya cika faruwa duk da sojoji suna kokari sun fita suna operation sun fita har yake hanyar nan an yi ta operating har yanzu muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro muna samun masala akan hanya dan Allah a sa ido a duba mana wannan wajen domin a samu wannan abin ya kare
Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba ne da Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Najeriya ta sake shiga idanun duniya shekaru sama da 6 bayan sace ƴan matan Chibok inda ƴan bindiga suka sake kai hari a makarantar kwanan dalibai a wannan karan suka yi awon gaba da daliban makarantar kimiyya ta kankararren Juma'a 11 ga watan Disamba waɗanda zuwa yanzu duk da yake ana yayata labarin tserewar waɗansu dalibai sai dai babu tabbacin yanayin da suke ciki Wakilin Musani Shaibu Malumfashi ya samu zantawa da ɗaliban da ya fara dawowa gida wanda za mu sa sunansa bisa dalilin tsaro. Da bayanin nasa.
Dan aji biyar ne.
Wato su gaje go. Wai bayan da kuka fito press. Da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kada ku ga idaji da su.
Eh a lokacin ne bayan mun zo mun dawo daga United Press kuna zauna a cikin hostel. Wasu sun fara cin abinci kuma sun bi gida su fara za su yi wanki. To a wannan lokacin muka fara da fara wannan harba-harba.
Bayan harba-harban an ce sun hauro ta katanga suka shigo makarantar taku. To a lokacin ne suka kada ku?
Eh suna da yawa mu ma ne bayan an yi harba-harban kayan su kai da shigowa makarantar hidin muka yi daga mun fito waje daga cikin houses. Kana hai kuma aka ce mu koma ciki. Mun koma mun kulle ko'ina. Sai aka riga cewa wani aika sun yi sai shigo cikin makarantar. Sai muka yi daga cikin makarantar bayan mun yi daga cikin house din. Kowa ruga mun ruga har mun haura katanga. Sai aka riga cewa wani mu dawo. Mun ɗauka 'yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana. Sai bayan mun daddawo an tattara mu wuri guda. Suna yin fara yin magana ya muka ji hillar yan Fulani ne suna magana ne da Hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanya da kayan sojoji wasu kuma fashinal ne kayan gida ba na fam ba suka zagaye mu.
Sai suka kaɗa ku cewa ku fita kawai.
Eh suka kaɗo mu ta bakin gate mu lokacin da zamu hita da ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina tunanin dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan. Ina nan kun sun kada ba shi ta gihe muka hita duk ga sunan sun sa layi har ba shi gaggar su yan bindiga da ni ita mun dauka gari za su wada mu ashe daji za su yi da mu suka hanyar zango da mu wannan project ta yi zango suka kada mu suka ce ni ta ta hiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya suka yi ta tafiya sai suka bayan mun yi ta hiya mun yi nisa saman project nan sai suka yanki daji kuma suka ci gaba da tafiya da mu kuma sun inda muka yi ba.
Ku ga yadda tafiya cikin daji?
Eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun daɗe muna tafiya. Sai muka je kawai muka tare an fara zazzaunawa. Sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama yi muka gaba shina ne jiyar da yawa. Sun riga sun yi fashin duk sun kai jama shinan mutane ne a saman masu sun biyu. Sun yi tunanin ƴan makarantar ba su da yawa ne sai su ɗora mu a mashin. Duk su loda mu a mashin. Sai su gama shi nan ba su iya ɗaukar mu sai suka ce kawai a kaɗa mu ta ƙasa da su gaba da tafiya da wannan guraren.
Ya tafiya ta kasance?
Iya da suka ce mana in ka san kana da waya ko kuɗi ko hitila ka ba da an ba haka ba a kawo ka da ɗaya daga cikin waya ko kuɗi ko kuma hitila to sai za su halbe ka ne su kashe ka su kashe wanda. To daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wanda ba 'yan makaranta ba manyan mutane. An sako su cikin mu. To bayan an sako su cikin mu ya muka da yana waya yana cewa mu ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su. To sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu tunda mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi. Sai wasu suna cewa a bari ta za a jale su kawai a halbe su. Sai suka je wani ya ce a tunda uga ga yanda ya ce kawai a jale su tafi. Sai aka bar su suka tafi mu kuma aka kaɗa mu cikin daji suka yi ta tafiya.
Kai ya aka yi ka samu Allah ya kubutar da kai?
To bayan dai mun sha wannan tafiya har gari ya waye muna tafiya.
Cikin daji?
To cikin daji ba. Tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sama ne saki shi ban sanya akai ba aka take mun shi. Mutane da yawa kowa ya yi da takalmi su ba takalmi haka muke fita ka kaya. Ko ka sa takalmin to ba ka ba ka sanin lokacin da zai hito jikin ka haka. Aka muke tafiya muna taka tsaya tun in mun taka tsaya mu tsaya mu tsire har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka tsire ko ta balle ko kuma ta tsire da kanta. Aka muka yi tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu. Bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya guri dukar da kanshi kasa. Wasu kananan yara kuma su ma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake bamu san gawan zuwan sanyan mu suna da hitowa daga gehe suna zuwa sai kallon mu suke da rundunyi suna ta kallon mu. Bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta. Suma suka koma gehe suka riga hango mu da bindigo suma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya kaɓaɓɓe suna kallon mu da bindigo har jirgin ya gama yawo. Bayan nan sai aka tada wani ɗaya daga cikin mu babba daga cikin mu aka ce babba daga cikin ku ya tashi. Sai aka tada wani yana tashi sai aka ce irga mu ya ga mu nono sai irga mu sai ya ga mu 520 ne cif cif in rigar da ajin cikin fiska fito wa zai iya ce duk ku ku rigar da ajin ne ne wannan kuna da ku dan ma kin cigo albarka nan muna nan da ne har dare bayan dare yayi ranar asabar kenan dan asabar yayi yamma ta fara kenan sai suka ce mu kwanta a kayan da mu har daren yayi an sa mu shawarwa bayan mun shawarwa mun dawo muwa muke ba azanci mun kwana muna tafiya kawon mu duk ka gaji ga kishiwa ruwan ma ba abun mu muka wani sha ba muna har sha ba kowa sha ba a hakuru da wuyani bayan mun dawo ga yanwa muna ji sai mun karga sun ta wasu ƴaƴan itatuwa mu a ba ƴaƴan itatuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau-kacau muka daka samu kawai in dai muka samu ganye ne dan testing ko kuma irin ganyen gauda shi muka daka samu muna ci to kuwa dai ya samu ne shi ni ina makon ta ko tashi ne zai ki kawa ta ciwo take ina da skill set ne
ayyuka
wallahi dai aka riga ni gowan mani ma ina tauna ba dadi haka nan muka riga tauna kuma ko ka dai ma dai kara mai shi ba gashi ba ruwan zan samu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan dare yayi suka ga jirgi da ya cika yawo da sai suka nemi za a canza guri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana makwanta sai suka tada mu bayan sun tada mu sun dauka wani abu za a yi kawai suka ce mana misalai muka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka rika rarraba mu tawaga idan kamar mutum 50 nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehensu gehensu haka aka rika tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi sayar da daren nan daren asabar kenan to lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiya mun dade muna tafiya sai aka zo gurin wani guri kawai aka ce mana muzu kunna sai naji suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wanda ke kan layi can baya su iso gurin su zukunna su ma su yanke shawarai cinta tsakiyar garin za su bi ko cuta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma he ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addubin ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron yake bari an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni na sha na tafi to shikenan sun tafi sun bar ni nan shikenan in kuma Allah ya sa sun gani sun ce sai sun yi na tafi ko kuma sun halbe ni shikenan sai na zauna ina zauna a gurin nan sai na fara addu'a na fara karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq da kuma bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' da kuma ayatul kursi ina ta karantawa har kowa ya gama halarra gurin sai suka yanke shawara ai ta gefen garin da suka karanta wata tsakiyar garin kar a samu matsala sun gama yanke wannan hukuncin kawai sai suka ce a tashi a cigaba da tafiya ga wani nan gaba na saboda addu'a ne Allah ya taimake ni sai dai ko Allah ya makantar da shi bai ganni ba haka nan ya kada saurar aka cigaba da tafiya ba wanda ya ganni to saboda na san akwai wanda ke dadewa cikin daji haka ina nan sai daga baya su je kuma cikin ƴan uwan namu akwai wanda sun gudu sun sabe to abin da suke gudu mai matsala in ka gudu abin da yasa ni ma tun wani ban gudu ba to in ka gudu baka san ina zaka ba cikin daji ne baka san gaba zuwa baka san yamma baka san kudu ba an yi kwana ana tafiya da kai baka san ko ina ba ko ka tashi ko komai tsaunin da zaka hauro ba ka taba hango gari shi yasa akwai wanda sun riga ni gudu amma kawai ni saboda Allah ya taimake ni kusa da gari na tsira sai aka taimaka aka dauko ni a mace aka kawo ni har gida dalilin da yasa ni nazo da wuri kenan na tabbata akwai wanda sun gudu ba su hannunsu amma suna ran cikin daji ba su san inda za su je gida ba
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da shirin domin jin ci gaban da ake samu dangane da wannan lamari yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman Sani Shaibu Malumfashi da ya mana hira da ɗalibin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri kewa gwamnatin jihar Katsina da kuma tarayyar Najeriya fatan cin mu burin dawo da waɗannan ɗalibai da kuma sada su da iyayensu lami lafiya
kai mata su ne duniya su ne daɗi
masu raro a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin kafin mai sallama muna taya ango Abdullahi Nasiru Umar da amaryarsa Zainab Ahmed Muhammad muna tsaurin aurensu da za a yi gobe juma'a da karfe 1 na rana a masallacin juma'a na zamzam da ke hoto da tsangiyar boka a kanan dabu Allah ya bada ikon yi lafiya da zuriya ɗaya ba. Yanzu amaradin Yusuf Aliyu Harinde da yake ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Fil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.